وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الرحيم قريب من عباده المؤمنين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله تعالى وأطيعوه حتى تلقوه واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين bayin Allah wannan rana ta 17 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1447 wanda ya daidai da 6 ga watan 3 shekara ta 2026 ita ce hudu ba ta 104 akan minbarin wannan masallaci ne albarka na Mus'ab bin Umair da kenan cikin garin Kaduna a Kaduna New Millennium City taken huduban mu a yau shine kwanaki 10 ƙarshen Ramadana da suka fuskanto mu wanda kwana 2 ne kacal muke da su mu shiga cikin darare masu albarka lalle ku sani ya ku bayin Allah wannan wata mai daraja ya fuskanto karewansa a kuma cikin kwanakin da suke saura na ƙarshe Allah subhanahu wataala ya keɓance muku wasu abubuwa na daban yayi muku kyauta masu yawa da falaloli da kyaututtuka wanda ya zaba muku a cikin waɗannan kwanaki da muke fuskanta a cikin su za ku shiga darare ne wanda malamai suka tabbatar da babu dararen da suka kai su alkhairi a shekara baki daya sannan kuma lokaci ne zai shigo wanda kwanaki 10 na ƙarshen watan Ramadan wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu mu yi kokari a cikin sa domin shi kansa yana yin kokari a cikin waɗannan kwanaki irin kokarin da baya yi a sauran kwanakin watan Ramadan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana tarewa a masallaci a cikin waɗannan kwanaki yana kuma kirdadin neman daren Lailatul Qadri hadisi ya tabbata daga Nana Aisha Allah ya kara yadda a gare ta hadisin Imam al-Bukhari da Muslim tace lallai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan kwanaki 10 na dararen Ramadana suka shigo Annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan raya waɗannan darare da sallah gaba ɗayan su sannan yakan tashi iyalansa ya zamto su ma sun yi sallah sannan yakan asalin wato nisanci iyalansa gaba ɗaya har sai bayan gucewar watan Ramadan wannan duka Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yin sa ne domin kimtsi da yin kokari da ƙarin ibada fiye da abin da ya saba yi a cikin kwanaki da kuma kwanaki 20 farko na Ramadan don haka ya dace ga dukkan wani mutum musulmi ya zamto shi ma mai kokari a cikin waɗannan kwanaki ba tare da tozarta wasu lokuta ko awanni ba a ciki ko darare ta hanyar yin wasanni ko shagaltuwa da abubuwa da suke na kasuwanci wanda iyakan amfanin su duniya kadai ba za su bi mutum zuwa ga lahira ba domin mutum bai sani ba la'alla wannan ita ce Ramadana ta ƙarshe da bawa zai yi a doron ƙasa ba za a ƙara yin wata mafaci ƙasa ta rufe fuskarsa a kabari yana da gaske abin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya keɓance wannan wata ko Allah ta'ala keɓance wannan kwanaki na ƙarshe da su shine a cikin ta akwai Lailatul Qadr wanda Allah ta'ala ya keɓance ta don girman ta ya saukar da Alƙur'ani a ciki yace inna anzalnahu fi Lailatul Qadr haƙiƙa mun saukar da Alƙur'ani a cikin daren iko ko kaddara a cikin daren da yake daren Lailatul Qadr Allah ta'ala ce me ya sanar da kai abinda ake nufi da Lailatul Qadri lallai Lailatul Qadri wata ne wanda bauta a cikin ta raya ta da bauta ita kadai yafi mutumin da yace watanni 1000 yana bauta ma Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya keɓance wannan dare da wasu darajoji wanda sauran darare ba su da shi na farko shine saukar da alqur'ani a jumlaci a dunkule a lokaci guda bi ma'ana daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza wanda ke cikin wannan sama kamar yadda duk wanda ya karanta ulumul qur'an zai tabbatar da wannan din sannan Allah ya rinka amfani da lokuta yana saukar da alqur'ani sannan a hankali har tsawon shekara 23 wasu su sauka saboda dalili wasu ayoyin su sauka ba tare da dalili ba zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan dare Allah ta'ala ya ambace shi da yafi watanni 1000 alkhairi dan ya ce Lailatul Qadri khairun min alf shahr sannan Allah ta'ala ya ambace shi da dare ne mai tarin albarka yace inna anzalnahu fi laylatin mubaraka sanna a ciki wannan dare har wa yau Allah ta'ala yana yawaita saukar da mala'iku a cikin daren ba don komai ba sai don albarkan da daren yake da shi saboda yake tanazzalu almala'ikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr wato mala'iku suna sauka a cikin wannan dare waruhu tare da mala'ika jibril an kebanta mala'ika jibril da ambato saboda matsayinsa da darajarsa wurin Allah subhanahu wa ta'ala muna da tabbaci a daren lailatul qadari Allah zai umurce shi da ya sauka zuwa doron kasa saboda ya shaida ibadun da bayin Allah na kware suke ya Allah ka dakatar da mu ɗan uwa yana daga cikin abin da wannan dare take banta da shi shine Allah ta'ala yana gafarta ma duk mutumin da ya tsaye da ibada a cikin ta amma ya zanto ya tsaye ne yana mai imani da kuma neman lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala don manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce yana cewa duk wanda ya tsayo a daren lailatul qadari yana mai bauta mai sallah imanan wa ihtisaban yana mai neman lada a wurin Allah sannan kuma yana mai afwan yana mai imani da cewa Allah ne ya umurce shi kuma ya san Allah ba zai saba masa alƙawari ba wa ihtisaban kuma yana neman lada wurin Allah ba neman wani abu na duniya ba غفر له ما تقدم من ذنبه دو wanda yake wannan sharadi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace Allah ya gafarta mai duk abin da ya gabata na zanubansa Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito dan haka ya ku yan uwa yana daga cikin girman wannan dare a musulunci shine Allah ta'ala ya saukar da sura sukun da guda an sa masa suna da sunan wannan dare wato na lailatul qadari Allah subhanahu wa ta'ala a cikin surar ya faɗi darajar lailatul qadari a ciki dan haka mu sani ibada a cikin wannan dare fa ka dace da ita da bauta a wannan dare kadai wanda zai iya kamo ka a bauta in bai samu wannan dare ba sai mutumin da ya shekara asalin wato 83 yana bauta ma Allah ba tare da ya tsaya ba sannan zai samu darajar da ka samu lalle a cikin wannan akwai kwadaitarwa ga dukkan wani musulmi da yayi kokari yaga ya tsaya a cikin daren lailatul qadari yana mai neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala domin haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana dakon daren lailatul qadari a cikin kwanaki 10 karshe wanda kuma daga cikin dararen da aka fi karfafa zato a cikin kwanaki 10 nan akwai kwanakin da suke marani bi ma'ana kamar randa aka kai azumin 19 da randa aka kai na 22 da na 24 da 26 har zuwa dai haka bi ma'ana odd numbers kamar yadda muke faɗi a turance manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ku yi kirda jan daren lailatul qadari a cikin kwanaki 10 karshe na ramadan Abdullahi ibn Mas'ud Allah ya kare da a gare shi yace ni kam zan mara ya dararen watan ne gaba ɗayan su ko na gane wacce ce ko ban gane ba ai ma'ana dai na san ina da yakinin cewa ban rasa ko ɗaya ba dan haka zan samu kwanciyar hankali wanda wannan hikima ce irin ta sahabi wanda ta dace mu da muka fi su zunubai da rauni mu fi su ruko da irin wannan hikima din lalle wasu daga cikin malamai sun karkatar da magana da hujjoji masu karfi akan cewa lailatul qadari ba tana cikin wani dare ne guda ɗaya sananne ba wanda duk shekara za a ce wannan daren ne suka ce baya ta cikin wani dare da ake iya muayyanatin wanda za a ce gata kai tsaye innama akhfa Allah ta'ala hadhihi al-layla Allah subhanahu wa ta'ala ya koye wannan dare ne liyastahida al-ibad fi talabiha domin bayi su kokari wurin neman ta kamar yadda suke kokari wurin neman abin da za su sa a bakin su ko aljihun su ko fiye da haka domin lahira ta tafi alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala yayi hikiman koye ta ne saboda bayi su kokari ya ku bayin Allah ya dace ga dukkan wani mumini yi kokari a cikin waɗannan kwanaki da darare na ƙarshen watan Ramadan musamman yawaita addu'a musamman kuma mu da muke ƴan Najeriya a yau dai na tabbatar mafiya yawan mu sun saduda da cewa ba mu da gata in ba Allah ba sun yarda da cewa in ba Allah ba ba mu da wani gata da zai iya fitar da mu to ga dama ta samu mu kai kukan mu wurin ubangijinmu ubangijinmu shine mai ƙarfi ubangijinmu shine mai iko ubangijinmu shine mai hikima ubangijinmu shine mai sauraron wanda ya shiga cikin matsatsi amman yujibul mudarra idha da'a saboda haka ayoyin Allah ku du'ufa da addu'a kar ku ci haram dan cin haram na sa ba a karban addu'an bawa ka ji tsoron Allah iya abinda zaka yi ka roki Allah ina maka rantsuwa da ubangijin Ka'aba wallahi Allah yana karban addu'an bayi har a tashi alkiyama in ka ga ba amsa ba to laifin bayin ne ba sai abinda Allah yake so ba domin ya ce wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun Allah ya ce idan bayina subhanahu wa ta'ala sun tambaye ka game da ni fada musu ina kusa da su ilimi na na tare da su duk halin da suke ciki na sani duk ayyukan su ina sane da su dan haka nan abinda suke so ka gaya musu in sun kiraye ni zan amsa in sun roke ni zan ba su amma da sharadi falyastajibu li ni ma su amsa min nawa kira annabi na yazo cikin su yayi kira zuwa ga abini ina alakan su da biyayya da kiran da yayi mani su kalli yanda suke riko da kiran da annabi na yayi gwargwadon rukon su da kiran sa gwargwadon matsayin su da darajar su a wuri na gwargwadon yanda suka yi watsi da kiran annabin Allah to su sani ni ma ba abin da ya shafe ni da su fitina da wahala yanzu suka fara gani bi ma'ana falyastajibu li sa amsa mun nawa kiran ga annabi na nan ya kira su ina suka bi shi wal yu'minu bi ni ma su yi imani da ni kar mutum ya zo yana jin ni ke ni na halicce shi amma yana da wani boka da ke bashi sa'a yana da mai bashi addu'a da kulumboto yana da mai halalta mishi da mai haramta mishi duk wanda ya hada Allah da wani Allah baya karban abin da ya zo masa da shi amma ku sani ya ku ƴan uwa tabbas muna da yakinin addu'a ita ce karshen gatanmu musamman a wannan kasa kuma wannan wata da wannan lokaci wallahi tallahi kar kai sakaci da addu'a musamman addu'a ta damuwar kanka ce ta damuwar al'umma ce duka kar kai sakaci da su Allah subhanahu wataala ya warware mu wasu matsalar da ta fita ka girma tsakanin kafin da nunun inama amruna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun in kaga matsala ta girmama a wurin ka ne a wurin Allah karama ce sai dai in bai nufin zartar da ita ba sai dai in bai ga daman ya zartar ba hakika jinanan da suke zuba a cikin wannan kasa da razani da ƴan uwan mu suke shiga na wahala wanda yau akama can akashi can kaga ana bugu wannan al'amari ƴan uwa mu maida mu ubangiji shi yasa inda zai fito mana ubangijin mu yana madakata inna rabbaka labil mirfad duk yanda kaga abu yayi tsanani na rantsa da Allah idan Allah ya so ya canza shi ya san yanda zai ya canza shi kuma idan Allah ya canza shi ba wanda ya isa ya ce ba haka za a yi ba dan haka mu luzumci abubuwa guda uku na farko mu kan mu mutuba zuwa ga zanubanmu mu nisanci saba mu Allah domin Allah yana taimakon bawa ne idan bawan nan ya zanto mai biyayya a gare shi shi yasa kaga bai haifa ba ba haife shi ba dan ka san bai da alaka da kowa sai idan wanda ya masa da'a je masa biyayya sannan abu na biyu shine yawaita istighfari neman gafaran Allah domin dukkanin mu muna yin zunubai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wa Allah subhanahu wataala lalle min atfan Allah hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi alkhairin mutane sune wanda suke tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala dan haka nan kullu bani adam khata'un duk dan adam din da ka gani a bankata yana zurbi yana saban Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairul khata'un tawwabun mafi alkhairin mutanen da suke zunubi kuwa sune mutanen da suke tuba suke koma zuwa ga Allah da haka ya ku ƴan uwa mu nisanci zunubai mu tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala mu kuma yawaita yin istighfari qur'ani ya nuna she mu cewa daga cikin falalan istighfari shine da Allah ya kaddara sahabbai su rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam sai zamto rahama a cikin su kuma Allah ta'ala yayi alƙawarin matukan yana nan ba zai halaka al'umman sa da azaba halakawa ta bai daya ba sai yayi alƙawari na biyu da cewa idan har baya nan abinda zai hana Allah yayi ma bayi azaba shine idan bayin nan sun riki istighfari suna yin sa ba dare ba rana domin ya ce wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun hakika Allah bai kasance zai ma al'ummarka azaba ba matukar kana raye a cikin su sannan Allah ta'ala ya ce Allah bai kasance zai musu azaba ba idan baka nan matukan suna yawan istighfari da haka ƴan uwa mu yawaita istighfari istighfari yana maganin talauci kamar yadda Qur'ani ya tabbatar. Istighfari yana ba wanda bai haihu bai samu haihuwa. Fa qultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Idan an yi rashin ruwa an yi fari, istighfari na sa Allah ya saukar da ruwan sama. Dan haka ya ku ƴan uwa, mu lizunci addu'o'i irin wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyar, sannan mu zanto masu kankan da kai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, ba masu yin girman kai a cikin abin da yake na bauta masa ba. Nana Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta take cewa na tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi, nake cewa da shi ara'aita in wafaqtu lailatal qadri, ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ba ni labari idan Allah ya sa na dace da daren lailatul qadri, ma aqulu, me zan ce? Saboda abinda annabi ya koya ma ka faɗa ya bi wanda za ka faɗa su miliyan, wanda ya faɗa ya ce ka faɗa Allah ya fi son sa fiye da wanda kai ka ƙirƙiri naka na kanka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita ƙuli, ga abinda za ki rinka faɗi in har kin ga alaman dacewanki da lailatul qadri. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah lalle kai mai rangwame ne mai afwa kuma kana son yin afwa ga bayinka, don haka ya Allah kai mun afwa kai mun rangwame. Wannan kalman al'afu ta shafi lafiya, ta shafi arziki, ta shafi haihuwa, duk wani alkhairi da baka tsammani yana cikin wannan kalma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata. Kalma ce mai faɗin ma'ana, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa utitu jawami'ul kalim, Allah ya bani in faɗi kalma kaɗan amma kuma amfani da alkhairin ta yana da yawa, wanda malamai sun tabbatar wannan hadisi yana daga cikinsu. Ku sani ya ku ƴan uwa, daga cikin alamomin da ake gane lailatul qadari a bisa abinda dalilai sahihai suka zo a cikin hadisi, alamomi ne guda uku. Na farko shine idan aka ce yau misali aka yi daren lailatul qadari, to a gobe ranar da za ta fito daga gabas za ka ganta ba ta da tartsatsi har ta ɗaga ta kai wani mataki. Ga ta dai rana ne, amma kamar yadda wata haskenta zai da tartsatsi haka za ka tarar da ita. Sannan na biyu shine a lailatul qadarin nan za ka ga daren wani dare ne wanda yake bai da zafi mai yawa kuma babu wani sanyi a cikinsa mai cutarwa, ko da lokacin zafi ne mai tsanani za ka ji shi bai da zafi mai cutarwa. Haka ne lokacin sanyi ne za ka ji yana da daidaitaccen yanayi wanda babu wani abu mara daɗi a cikinsa. Sannan sai na uku malamai suka ce shi ne za ka ga rana washegari ta fito kusan kamar yadda wata ke fitowa, haskenta ba ja ne can mai tashin hankali irin wanda rana galibi takan fito da shi ba. Ya koyan uwa mu sani daga cikin al'amuran da ake so mutum ya yi a waɗannan kwanaki goma na ƙarshe akwai asalin wato yin itikafi, shine zumtan masallaci. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin sunnoninsa yana zumtan masallaci ya itikafi. Ana shiga itikafi ne kuwa dan bautan Allah, ba wani abu koma bayan wannan ba, ba dan hiran duniya ba. Haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya lizumci waɗannan kwanaki goma ta hanyar yin itikafi a cikinsu, kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abi Sa'id al-Khudri, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi itikafi a kwanakin goma farko na Ramadan, sai aka ga ya ƙara yi wata shekara a kwanaki goma tsakiya, da ƙarshe sai aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koma yana itikafi a kwanaki goma ƙarshe saboda kasancewar lailatul qadari a ciki. Bayan ya itikafi a kwanaki goma ƙarshe sai yake ce ma da sahabbai, man kana i'takafa ma'i falyi'takif, duk wanda ke so ya itikafi tare da ni a kwanaki goma ƙarshe to ya zo mu tare a masallaci a cikin al'ashar al-awakhir, kwanaki goma ƙarshe. Sai wannan ya nuna sunnan itikafi shine tarewa a masallaci a cikin kwanaki goma ƙarshe. Nana Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta a cikin hadisin Imam al-Bukhari da Muslim take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin itikafin sa ne a kwanaki goma ƙarshe har ƙarshen Ramadana, wanda har Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ɗauki rayuwarsa a waɗannan kwanaki yake itikafi, bayan kuma rasuwansa haka nan su ma matansa suka yi asalin wato itikafi. Yana daga cikin abin da ya kamata mu sani, idan an shiga itikafi ba wuri ne na hirar duniya ba, ba wuri ne na abin da ya shafi wani gasa a cikin abin da yake na duniya ba. itikafi tana lazumta maka ne ka kusanci Allah, ka tare ka ba Allah lokaci domin dacewa da wannan dare mai albarka wanda ita ce daren Lailatul Qadari. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru Allah al-azim li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, يوم قواد جتشين أبو نكر شيء وانجا من ذا الله صلى الله عليه وسلم نكي يوي تاوى أولا وتا شين يوي كوتاد جنك أيغا ما سروني هما ينا ننك بوتنسا دكوت تاوانسا أشين وانا وتا musamman a waɗannan kwanaki masu daraja na ƙarshe. Wannan zai bayi zuwa ga kira gare mu tausaya ma masu rauni da suke tare da mu, da ƙarfafan waɗanda ba su da shi, da taimaka ma wanda bai da galihu, sawa'u mara lafiya ne, ɗan uwa ne na jini, maƙwabci ne, ko wanda aka haɗa masallaci ko wurin rayuwa ko kasuwa ko makamantansu. Lallai Allah yana so ya ga bajintan kyauta a cikin wannan wata. Kuma ku sani, Allah ta'ala yi alƙawari duk wanda ya bashi ya bayar ta hanyar godiya, to haƙiƙa Allah ya alƙawari zai ƙara masa daga cikin ni'imarsa. Wa idh ta'adana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid. Da haka ƴan uwa, kar mu manta da ƴan uwanmu marasa galihu waɗanda ba su da shi. Yanzu awan sun fara murnar sallah ta kusa, za su ci za su sha, a lokacin da wani kuma abun ma da zai sa a cikin ba shi yake da shi ba, ballantana maganar sutura. Don haka wanda Allah ya bashi dama, alhamdulillahi mutane sun yi kokari musamman a wannan shekara. Lallai mutane sun kokarin yin infaki, Allah ya karba ma duk wanda yi. Saboda haka wanda ma bai sami ba, Allah ka bashi ladan niyya. Wanda yake da shi kar ya gajiya, ƴan uwa kar a gajiya. Abinda kake ba Allah, kake ba addinin Allah, abinda kai Allah zai baka yafi wannan. Bukatunka wurin Allah, ka ba bayin Allah, kai tawassuli ka roki Allah, za ka yi mamakin yadda kai ma Allah zai taimaki rayuwarka. Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa namu, Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya, Allah ka ba mu shugabanni nagari masu jin tsoronka waɗanda za su yi aiki da umarninka su nisanci dukkan abin da kai hani a kai. Allah, waɗanda suke cikin halin wahala, musamman waɗanda aka kama su suke cikin kunci da sunan fansa ko makamancin wannan, Allah ka kubutar da su don tsarkin sunayenka. Allah ka mai da su cikin iyalansu cikin aminci, waɗanda suka mutu a cikinsu Allah ka karɓe su a cikin shuhada. Allah ka amshe su cikin bayinka wanda suka yi mutuwar shahada. Masu wannan aiki Allah ka haska zukatansu su tuba, idan ba masu tuba ba ne, ya Allah kai ka fi mu sanin hikimanka. Allah ka nuna mana ƙaddaranka da hikimanka da tausayinka a kan duk wanda ke da hannu wurin cutar da bayin Allah, ya rabbal alamin. Saboda haka ‘yan uwa, wannan shi ne a ƙarshe muna ƙara sanar da ku kamar yadda muka yi ta sanarwa a wurin tafsiri. Mun buɗe asusu da muke neman uwa wanda za su iya yin hannu, duk hannu ɗaya naira 50,000. Muna neman mutum 1,000 da za mu tara naira 50,000,000 domin aikin masallacinmu da sauran wuraren da ba a gina su ba na wannan masallaci. Izuwa yanzu alhamdulillahi mun samu mutanen da sun yi nisa, muna da aƙalla mutum 17 da kowannen su ya ba da wannan naira 50,000 din. Muna kira ga duk wanda yake da hali na farko, in zai iya gina mana ko Allah ya sa yana tare da wani mai taimako da ke irin wannan aiki, to da Allah a taimaka a zo a gina mana wannan wuri. Ba lallai sai an ba mu kuɗi ba, zane da komai na nan mun fitar da shi. In akwai wanda zai zo ya yi, sai mu ba shi zanen mu koma gefe mu ta masa addu'a. Idan kuma mutum kayan aiki zai taimaka mana da shi, to muna maraba da shi. Sawa'un bulo ne, siminti ne, duwatsu ne, roduna ne, yashi ne, kai kokari kai ma ka sa naka. Dakin Allah ne za a gina, ba na wani ba. Allah kaɗai ya san makoman wanda ya taimaka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa, duk mutumin da ya gina ma Allah gida daidai da sheƙan tsuntsu. Aka ce ya za a yi a gina gida daidai da sheƙan tsuntsu? Malamai suka ce abin nufi duk yanda ka taimaka ko mun ƙanƙantar taimakonka, shine abin da hadisin ke nufi. To shi Allah gida ce zai ba shi aljanna. Saboda haka muna kira ga wanda Allah ya sa suke da hali za su yi wannan gudunmuwa, to a taimaka a kawo mana gudunmuwa, wanda kuma kuɗi ne za su sa, za a iya sawa a cikin account ɗinmu na masallaci 00188 54493 Jaiz Bank, suna account kuma sunan masallaci ne. Allah ta'ala ya ba mu ikon taimakawa, Allah ta'ala ya taimake mu da taimakon sa, ya kuma dukan wanda suka riga mu da rahama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا يا ربنا تفرقا معصوما. اللهم تقبل صيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن ودلع الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم اجعلنا من المتقين إماما يا من هو على كل شيء قدير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم تقبل منا وإياهم يا رب العالمين. أنت ولينا فنعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاة.